sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na asubahin yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
An ji wata gagarumar fashewa a kusa da shelkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da wani mai fashin baki yake faɗi akan rahotannin bayanan tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na dalilin sa na ziyarar London.
Sai ka san wane, ka san wane yau cewa ba sai ka je ka ga shi wane dan bace Buhari yana neman cin hanci ba. Din za a ba shi wani abu din watakila mutane ba za su kai masa ba darafi sai dai su kai haka watakila kamar sojan mamman dauran abinda mutum nawa za su samu su ga Bola Ahmed Tinubu. Dan yanzu su ana nuna wasu tsofaffin gwamnati masu na kuka cewa yanzu ya share su da ba su samu su gan shi.
A can kasar Kamaru kuma takaddama ce ta barke tsakanin wani babban attajirin kasar da gwamnatin Afirka ta Kudu inda ya garzaya kotu domin neman a yi mishi adalci. Kamar kowace rana irin ta yau Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An ji wata gagarumar fashewa a kusa da shelkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis a cewar mazauna yankin. Duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah, an ga hayaki na tashi a yankin shelkwatar. Har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba. Mutanen da ke zama a yankin mai tazarar fiye da mil 4 daga inda fashewar ta auku sun ji girgiza a bangon gidajensu sakamakon fashewar, abinda wani mazaunin yankin ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Haka kuma ba a tabbatar ko fashewar ta janyo asarar rai ba. Har ila yau a jiya Alhamis, kungiyar agajin Red Cross ta kasa da kasa ta ce ta taimaka wajen ganin an sako sojojin Sudan 125 da ke hannun dakaran RSF. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shi ne dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. Na yi imani Amurka ce jagora kasashe masu kare 'yancin demokradiyya, abinda Pence ya shaidawa gidan talabijin din NBC News kenan kafar da ta fara ba da rahoton ziyararsa. Ya kara da cewa zuwa nan a matsayina na dan kasa farar hula da samun damar gani da ido irin jarumtakar sojojin Ukraine da ke fafatawa a fagen daga ya sa na kudura aniyar ci gaba da yin kiran samun gagarumin goyen bayan Amurka dan abokan hulɗan na Ukraine da sauran kasashe. Ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan Wagner Yevgeny Prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa Belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan Ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin NATO na bana a ranakun 11 da 12 ga watan Yuli. Taron zai gudana ne a Vilnius, babban birnin Lithuania, mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin Prigozhin, abinda ke nuna buƙatar ƙarfafa matakan tsaro daga gabashin ƙasashen ƙawancen NATO cikin gaggawa.
Nan ba da jima'a ba Maryam za ta sake dawowa da ƙarshen labaran. Kafin nan za mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da ake ta cece kuce a game da ziyarar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa London a 'yan kwanakin da suka gabata, rahotanni na baya-bayan nan sun bayyana
wato sun nuna bayanan shugaban a game da makasudin wannan ziyarar da ya kai London, inda ya nuna cewa ya yi hakan ne domin ya ba sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu damar ci gaba da aiki kamar yadda ya kamata. A wata hirar da na yi da wani mazaunin Amurka mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun, wato Aminu Yakubu Lami, na fara da neman sanin ra'ayinsa a game da dalilan da shugaban ya bayar, sai ya ce
zai yi sumfaci ne saboda mutane suna damun su, don kowa jarida na karanta da wasu manya-manya mutanen dawo akan nasu cewa wani sun je daura wajen wannan shutin da din, wanda yaro ne ko dake aiki Buhari ne, amma san saboda sun je ne saboda ƴan uwar takan da yake da Buhari, saboda haka akwai wanda za su je kuma ba za su samu ganin Buhari din ba, suka samu ganin sa shi ko kuma suka samu ganin mamman daura, watakila wannan kawai ya ishe su. Saboda haka ni ba,
idan ka ce ya ishe su, me kake nufi da haka?
Wani nufi da in kamar ba su ga Buhari shi kanshi ba, in suka ga mamman daura da ake ce suna kusa da mamman daura din, watakila kuma kamar yadda abubuwa ke nuna shi wannan yaron tun da din, watakila kusan kamar sun ga Buhari ne, tun da watakila za su iya zuwa su yi magana da Buhari su faɗa mishi. A da yadda nake tsammani, yadda al'adarmu, yadda muke abubuwa a gida, kin san sai ka san wane ka san wane, yawanci ba sai ka je ka ga shi wane ɗan ba, ban ce Buhari yana neman cin hanci ba, din za a ba shi wani abu din, watakila mutane ba za su kai masa ba directly, sai dai su kai haɗa, watakila kamar sojan mamman daura, abinda mutum nawa za su samu su ga Bola Ahmed Tinubu, don yanzu su ana nuna wasu tsofaffin gwamnoni masu na kuka cewa yanzu ya share su da ba su samu su gan shi. To kin ga watakila ko wanda zai ga Buhari, watakila ma mamman daura kira waya kawai zai so ɗaya, Tinubu zai kira shi ko kuma zai sa wani na kusa da shi sosai ya kira shi.
Amma kana gani za a ci gaba da abin da ake yi, ka san shi Bahaushe ya ce idan kiɗa ya sauya rawa ma yakan sauya, kana gani za a ci gaba da irin wannan ya samu iko a cikin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu?
Zai yi samu, tunda ai ina ji yana da hankali da tunani, yanzu ba zai yi nesa da Buhari ba a cikin gaggawa, amma zai yi din sai a hankali, tunda ya san matsalar da ya samu musamman da arewa, ina ce a rinka nuna wa yayi walakanta Buhari, ko Buhari ya ji ya kasa ganin shi, ko baya kiran Buhari ba su magana ko labarin, duk da cewa Buhari ya ce yana so ya koma daura don ya bashi lokaci da daman da zai abinsa a Abuja, duk da haka akwai wanda su je su neme shi, na tabbata an Buhari ya kira, saboda yana so wato wannan abokantaka din da zumunci ya ci gaba, tunda ɗan siyasa ne, amma kuma watakila ba zai zama na cewa
yanzu bari mu koma kan yadda ake gudanar da al'amuran shugabanci a kasashen duniya. Kai ɗan Najeriya ne, amma yanzu kana nan kuma ka ga yadda ake yin abubuwa, kana gani abu ne mai yiwuwa a ce mutumin da ya sauka zai iya baiwa sabon shugaban ƙasa mai iko damar baiwa mutane mukamai a gwamnati, kuma idan hakan ne ma hakan ya dace?
Wato ba Najeriya ba ne kawai ake wannan, ko Afirka, ko da yake namu daban, ko a nan Amerika na yi. Yanzu kin ga duba, zan iya kirga miki mutum uku hudu wanda na san cewa sun yi aiki wa Obama. Obama ne ya yi nominate na su suka shiga gwamnatin Biden. Yawwa, kaman yanzu ko da a nan jihar, wanda na fi sanin wato ɗan siyasarmu na jihar nan, na san kusan fiye da muna da agencies guda 14, wato kamar ministry saka
ma'aikatu,
kusan dukansu wanda sun yi aiki na gwamnan da kuma da yake duka ƴan Republicans ne, kin san partin ma yana da partin ma suna da fada a ciki.
Haka.
To wajen da ina ji na mai ɓaci na Najeriya, zan ce Najeriya saboda Najeriya na fi sanya Afirka, shi ne ya zama cewa aka kawo maganin cin hanci ya yi yawa, sai ya zama da shiga cewa an mance da zaben mutanen da za su zo su yi aiki, sai kawai wanda suka bada kuɗi suka bada miliyoyi ko biliyoyi, tunda to irin wannan kuma zan cewa suna shiga me za su fara yi, sai sun samu kuɗinsu da suka kashe, kin ga kamar nan za ki samu millionaires za su bar aikinsu ko kasuwancinsu su je su aiki gwamnati, saboda suna neman su ƙara inganta wani abu,
ba dan suna neman kuɗi ba.
Yawwa,
Aminu Yakubu Lami kenan, mazaunin Columbia a nan a jihar Ohio a nan Amurka, a hira ta da shi a game da dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya tafi London. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashin labaran duniya. Babban jami'in ba da agaji na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka dade ana yi da shekara guda, ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiya. Ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai 15 saboda hukumomin Siriya ba su amince da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya ba, waɗanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsugunni ga yankunan da 'yan adawa ke iko da su a Siriya tun daga shekarar 2014. A ranar 10 ga watan Yuli ake sa ran wa'adin izinin ayyukan na watanni 6 zai kare. Rasha da ke hulɗa da Siriya ta daɗe tana nuna shakku akan buƙatar gudanar da ayyukan, tana mai cewa kamata ya yi a kai agajin jin ƙai yankin da ke da mabuƙata daga cikin Siriya. Haka zalika jakadan Rasha a Majalisar Dinkin Duniya Vasily Nebenzia ya sake bayar da hujjar ajiya Alhamis, yana mai cewa ayyukan agajin Majalisar Dinkin Duniya sun sabawa 'yanci da ƙarfin ikon ƙasar Siriya. Kamfanonin China da na Rasha za su zuba jarin sama da dala $1.4 billion wajen haƙo sinadarin lithium a Bolivia, ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adanan da ake amfani da shi wajen sarrafa batirin motoci masu amfani da lantarki, a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi, shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Citigo 1 na China da kamfanin Uranium 1 na Rasha, dukansu waɗanda gwamnatin ƙasashen su ke da hannun jari sosai a cikinsu, za su haɗa hannu da kamfanin YLB mallakar gwamnatin Bolivia don gina cibiyoyin sarrafa sinadarin lithium carbonate guda biyu.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu koma taskar rahotanninmu wanda zai kai mu ƙasar Kamaru, inda hankulan al'ummar ƙasar ya koma kan wata dambar wadda ta kaure tsakanin wani hamshakin attajiri Alhaji Baba Dan Fullo wanda gwamnatin Afirka ta Kudu ta kwace kaddarorinsa masu yawa. Wannan al'amari ya tunzura Dan Fullo ya lashe takwabin kwato haƙƙinsa, inda ya garzaya kotu da nufin kai ƙarin kamfanonin da kamfanonin Afirka ta Kudu take da hannun jari a ciki kamar MTN da Chukwukam. Muhammad Babacir Ladan yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan matsalar ta samo asali a shekarar 2020, inda Babban Bankin Afirka ta Kudu FNB ya siyar da kadarorin Ahmadu Baba Dan Fullo a wannan ƙasar. A cewar bankin, wannan babban ɗan kasuwar ƙasar Kamaru ya kasa biyan bashi da suke binsa tun shekarar 2019. Baba Dan Fullo, wanda ake zargi ya musanta gaskiyar lamarin kuma ya yi magana kan wata ƙarya da ke da nufin kwace masa kadarorinsa ta hannun kamfaninsa mai taken Best Invest, wanda aka fi sani ta ɓangaren gidaje a ƙasar Afirka ta Kudu. Ƙaran nasa bai yi nasara ba a kotun kan matakin da FNB ta ɗauka a Afirka ta Kudu. Daga nan ne Baba Dan Fullo ya juya ga gidajen shari'a a ƙasar Kamaru tare da manufar karɓe asusun ajiyar banki na MTN Broadband Telecoms Mobile Money Corporation da Chukwukam domin kwato kuɗaɗen da bankin First National Bank ya karkatar. Don haka Baba Dan Fullo ya fusata da MTN Kamaru da Chukwukam domin tsorassan kamfanonin Public Investment Corporation ne, wanda kuma ke da hannun jari a bankin First National Bank. Mun tattauna da Musa Usaini, mai magana da yawun Alhaji Baba Dan Fullo, ga abun da yake game da wannan lamari.
Akwai kamfanoni manya guda biyu a ƙasar Kamaru, MTN da Chukwukam, wanda suna da manyan hannu na jari a cikin wannan babban kamfanin ne. A yin haka ne gwamnati ta masu shari'a, ba gwamnati ba, masu shari'a suka tabbatar da cewa suna da alaka da shi. To tun da dai sun cinye masa nasa a can, a nan ɗin nan sai kama nasu domin a yi wato amfani da hikimar ka cinawa na cinaka, ko kuma amfani da hikimar in ka ɗauki nawa riƙe naka a ƙasanmu domin ka samu ka saki nawa. To ga abin da ya hada shikenan da MTN da Orange bisa kan cin zarafi da aka yi masa a kasar South Africa da kuma wato harka na kabilanci da zalunci da aka yi muraran wanda mutum ne wanda ya ba da duk wani garanti cewa zai biya bashi kuma bashin da ba shi ya nema ba ma neman sa aka yi da shi. To kaga wannan shine babban kuce na kuce da ake a kasar Kamaru a yau.
Daraktocin MTN Cameroon su kuma suka ce sabanin abun da ake zargin mu da shi daga ma'aikacin banki na Best Invest har kamfanin Public Investment Corporation ba su da hannun jari a kamfanin MTN Cameroon. Har ila yau sun kara da cewa ba mu fahimci yadda za a bayar da umarnin karbe asusun ajiyar bankin mu na MTN Cameroon ba, alhali ba alakanta mu da Best Invest ko dan fullu ba, har ma da ma'aikacin bankin na Afrika ta Kudu. Ahmadu Baba dan fullo na fatar a kwato masa haƙƙinsa na kuɗi kimanin biliyan 259 na kuɗin sefa a ƙarshen wannan shari'a akan waɗannan rassan Afirka ta Kudu a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Laden. To kada a manta wannan shirye-shirye, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Wannan motocin da suka yi rakiya ga Sanata Bola Ahmed Tinubu ya sa wasu ƴan ƙasa sun fara gaya wa duniya cewa Tinubun da ake yaban shi da sallah fa yana nema ya kasa alwala.
Idan ka dauki duk zurga-zurgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin, to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku, wannan zai iya sayan makamai masu yawa domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta.
Sai dai kuma su jigajigan jam'iyyar APC da su aka yi jam'iyyar ACN ta Tinubu a baya gaya wa duniya suke cewa sabuwar gwamnatin Tinubu fa za ta yi maganin waɗanda suka rike mukami a baya amma aka same su da walawala.
Shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burumburum ne, saboda haka duk wanda ya san cewa ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi da al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka.
Game da maganar ciwo curin bashi domin tallafawa talakawa kuwa masana tattalin arziki ne ke cewa ba ciwo bashi ne matsala ba, amma dai inda aka antaye kuɗin ne ka iya yi wa ƙasar illa.
Shi ciwo bashi ba laifi bane, tukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa. Ba a ɗaukan bashi a biya albashi, ba a ɗaukan bashi a biya tallafi.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke fatan lafiya kalau kuka shashe gulgulan sallah. Shiri na 124 cikin jerin shashiren manuniyan da kullum burin shi masu sauraro su samu saukin rayuwar da za su yi ta faman walwala. Meyuwa kuma neman walwalar wala wadda ta sa aka ga jerin gwanan motocin da suka yi rakiya ga Sanata Bola Ahmed Tinubu ne ya sa wasu suka fara tsulawa gwamnatin bulala. Dr. Yahuza Ahmad Getsan da kan yi fashin baki akan al'amuran yau da kullun da kuma na tsaro ya ce akwai wasu abubuwa shida da ya kamata ƴan ƙasa su kalla.
To anan wato abubuwa ne ya kamata mu duba guda shida, domin ina ganin a cikin dan kankanin lokaci irin wannan bai kai lokacin da ya kamata al'umma su fara kalubalantar gwamnatin ba bisa waɗansu dalilai waɗanda wani lokaci zan yi magana akan su. Waɗancan abubuwa guda shida na ce za mu duba su ne: abu na farko, an kafa sabuwar gwamnati kuma akwai inna rududu. Inna rududu abin da nake nufi akwai waɗanda suke bukukuwar lallai shugaban kasa ya rika ganin su tare da shi, don haka watakila ina hasashen cewar suna cikin waɗanda motocin su ke bin tawagar shugaban kasa. Abu na biyu da zamu duba shine halin yanayi da kasar Najeriya take ciki na tsaro. Akwai buƙatar mu tantance mu gani shin waɗannan motoci na jami'an tsaro ne ko ko na su wane ne. Abu na uku, ina hasashen waɗanda suke kokowar neman mukamai suna kokarin yin ta maza domin kowa ya ga cewar an ganshi kuma an ganshi tare da shugaban kasa. Sannan abu na hudu, wato akwai motoci waɗanda ake ajewa don shirin ko ta kwana. Sannan abu na ƙarshe, idan har shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba da irin wannan, to lalle zai zama almubazzaranci, saboda idan ka dauki duk zurga-zurgar da shugaban kasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin, to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku, wannan zai iya gina asibiti a wani guri, zai iya gina makaranta a wani guri, ko kuma uwa uba sayan makamai masu yawa waɗanda za a iya amfani da su domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta.
Sai dai kuma tsohon dan masaukin tarayyar Najeriya da jigo ne a tsohuwar jam'iyyar ACN ta sanata Bola Ahmed Tinubu, Honorable Muhammad Bakar Mamadi ya ce duk da zaman gida ɗaya tsakanin shugaba Tinubu da Buhari ya zama dole ne Tinubu ya bibi dukkanin wata badakala.
Tun kafin Tinubu Allah ya bashi mulki, ai abubuwan nan a bayyane ya hanyar abubuwan. Saboda haka yana da ainihin blueprint ɗin shi na irin aiki ya kamata ya wuce da gwamnati. Shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burum-burum ne. An dinga kawo mai abu ne wanda shi bi kanshi sai yanzu yake fahimta cewa an yaudare shi. Abubuwan da ake ce mai ra'ayi ko an yi saɓani da abin da ke gani yanzu. Saboda haka duk wanda ya san cewa ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa, dole ne a tattaro shi ya dama al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka. Ba za a kyale su ba.
Ba ku ganin kada a ce cin diddige ne kuma diddige jam'iyyarsa ɗaya.
Wallahi ba cin diddige ba ne. Shi ma Buhari da Allah ya fahimta da shi haka, da ba za a haka ba. To amma sun lullube. Bai fahimta ba kuma Allah ya kawo wanda ya fahimta, shikenan shi ma goyon baya kamata ya ba Tinubu dan a samu a dadu kiyan.
Ana zargin Tinubu da nadan shi kamar tsohuwar jam'iyyar ACN kawai ke nema ya dawo da ita ga Nuhu Bado ga Femi.
Yana da ko gidanka nan zaka yi aiki ka ɗebo mutanen da suka san aiki, ba wai ka je ka ɗauko wani ka ɗauko wani ba, a'a idan ka ɗauko mutanen da ba su san aikin ba a ƙarshe ba za a samu abin da ake so ba. Ai matsalan da aka samu kenan janar Muhammadu Buhari, to tunda ana complain cewa Tinubu ya yi nisa, dole ɗauko masu ƙarancin shekaru su taimake shi, masu kuma experience na duniya ba ma Najeriya ba, abin da yake nan shi za ka ga cewa zai yi nasara.
Game da irin mutanen da ya kamata shugaban kasa Tinubu ya tunkuɗa wa mukamai kuwa, masani akan al'amuran yau da kullum barista Aliyu Ya Musa ne ya ce ya kamata Tinubu ya taka sannu kada ya taka tarkon tattago waɗanda suka jefa Najeriya cikin kwamacala.
Shawara ta ga ainihin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a wajen naɗa mukamin ministers da ma abin da za ka ce jakadu na Najeriya a wasu ƙasashe wanda za su ainihin taimaki shugaban kasa wajen ba shi shawarwari wurin batun tattalin arziki da ma tsaro, yana da kyau a kalli abu biyu ne kacal. Na farko mutane masu kishin kasa, na biyu mutane masu ra'ayin kansu. Yan siyasa sun ci amanar kasan nan, yan boko sun ci amanar kasan nan. Saboda haka yanzu batu ne da ya kamata shugaban kasa kawai ya watsa fatsa a cikin kogi a duba mutanen kirki. Saboda haka mu muna ganin idan an duba akwai mutane irin su Al-Mustafa, akwai ire-iren su da yawa a kasan nan waɗanda sun yi aiki a baya an ga abin da suka yi. Saboda haka akwai buƙatar a zabo mutane ba zancen siyasa ko kuma wani yan boko bane, zance ne kawai na mutane masu kishi kuma masu ra'ayi.
Tun bayan sanar da yunkurin ciyo curin bashi domin baiwa talakawa tallafin salala, wasu ƙwararru suka fara magana cewa wannan faka iya jefa Najeriya cikin matsala. Dr. Ahmad Ilyas Saddau nan Misau ya ce ba a ciyo bashi don tallafi ga talakawa, don hakan ka iya yi wa tattalin arzikin ƙasa ta lala.
Shi ciyo bashi ba laifi bane, matukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa. Ba a ɗaukan bashi a biya albashi, ba a ɗaukan bashi a biya tallafi wa mutane wanda ba za a samu kuɗi da zai biya waɗannan basussukan ba. Ba laifi bane a bada tallafi, amma ai aikin da za a samu kuɗin da za a samu raran bai wa mutane tallafi, ko kuma ai musu aikin da za su samu sauki a rayuwansu maimakon ka ba su tsaban kuɗi tallafi. Idan ka ciyo bashi ka inganta wutar lantarki, talaka ko mace a gida wanda take da sana'a in wuta ta wadata, to kin ga bashin nan yayi amfani wa talaka maimakon ka bashi a tallafi ko palliative na 5,000 ko 10,000, to ina amfanin ka ciyo bashi ka baiwa mutum 10,000? Ai abinda kuma za a samu kuɗin mai da bashin nan, misali manya-manyan hanyoyi da suke kaman Lagos Ibadan Express ko kuma Abuja Kaduna, in aka yi mata toll gate duk mai mota da zai wuce ya bada wani kuɗi, tabbatacce ba za a wuce shekara ɗaya ko biyu ba za a samu kuɗi maƙude wanda za a rage bashin nan ko kuma ma a biya shi baki ɗaya.
Game da maganar makalƙalewa kunje-kunjen da lauyoyi yake kira technicalities a harkar shari'a a Najeriya, kuwa masani a harkokin shari'ar kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano, Professor Nasir Ali ne yace yana da kyau a san cewa waɗannan kunje-kunje fa suna da asali a shari'ar Najeriya, saboda haka katse su ma wani abu ne mai wahala.
Ai shi technicalities yana cikin law na daidai ma to shi kan technicalities sai lawyer mai ya mana shi ma ilimi ne, kuma zaka same shi a cikin harkar aikin lawyer. Sannan ina so in gaya maka shi case na pre-election, election related case, election petition kenan, ba kullu ne iya ba, akwai lawyer da suke su ne kwararru a wannan area. Saboda haka na daidai irin video nan kunje-kunje da kuma wada technicalities da kake cewa lokacin, so wannan ba zai zama dalili a ce shi wannan electoral act ba ma zai iya ba, saboda abin da yasa har already decision na wato hukunci na kotuna ya riga ya gabata. Saboda haka wajen fassara interpretation kenan da kotu za ta bayar, ko kuma yanda kotu za ta hangi abu, kusan ba zai wuce abu ɗaya ba, kasan saboda shi ita kansa akwai abin da suke da electoral jurisprudence, ma'ana wato gundarin tsari irin da shari'a ta zaɓe, shi kansa ya tanadi wannan abu cewa wannan matsalolin da kake ganin su na kunje-kunje yana ɗaya daga cikin tsarinsa, saboda haka doka shi kenan.
Tutun zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dabe mu da baki ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, saboda haka ya zama wajibi mu gaya musu kada su yi sakacin da za su shagala, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1428 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin kamar suna da wasu kwanaki ne malala. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na Ikara, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba, nasihar Juma'a.
Kuma tsarin da ya zo ya gina duk wani musulmi shi ne tsarin zaman lafiya. Zaman lafiyan nan ya kunshi tsakaninsa da Ubangijinsa, ma'ana Annabi Muhammadu nan yana yin abinda Allah ya ce yi ne kawai, sannan kuma yana barin abinda Allah ya ce ya bari ne kawai. Sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne tsarinsa shi ne na zama da musulmi da wanda ba musulmi ba lafiya, don har ya kare shi kansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba Yahudiya, kuma ba Yahudiyan nan ba musulmi ba ne, wani ruwayan hadisi ma ce ba Yahudiya, kuma ba Yahudiyan nan ba musulma ba ce, sai ga duk yayi mu'amala da musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba, kuma an zauna lafiya. Sai ga ko tsari ne na yaki na addinin musulunci, mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je afka, mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba, ba ma wannan baya cikin tsarinmu. Saboda haka mu zaman lafiya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya. Sannan ina kira da su waɗanda ba musulmi ba na nan Najeriya, musamman Najeriya ita nake rayuwa shine ƙasa ta ci gado, ina kira da mu musulmai da kuma sauran waɗanda ba musulmi ba, don Allah mu zauna lafiya. To wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah.
Yanzu ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice. To a takaice, an ji wata gagarumar fashewa a kusa da shalkwatar sojojin Sudan da ke babban birnin Khartoum a jiya Alhamis, a cewar mazauna yankin. Duk da cewa manyan hafsoshin sojan da ke fada sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a lokuta daban-daban don hutun babbar sallah, an ga hayaki na tashi a yankin shalkwatar. Har yanzu dai ba a san abin da ya haddasa fashewar ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar bazata ta Ukraine a jiya Alhamis, inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shi ne dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. Masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a. Sai kuma zuwa can an jima da hantsi da yardan Allah mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirinmu na hantsi.
yanzu a madadin Maryam Dole da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai injiniyan mu Bob Bass ni Aisha Mu'azu nake muku sallama ma'assalama.